Radio y accedes tú.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfila Hashim Gumel sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar Talata 31 ga watan Oktoba ne shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa al'umma karamar hukumar Kala Balge da ke jihar Barnan Najeriya sun koka kan halin da suke ciki na yadda giwaye suke lalata musu amfanin gona duk shekara. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin ɗan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, da shirin na wannan makon zai haska fitila ne akan makomar ma'aikata 10,800 da gwamnatin jihar Kano ta dakatar da albashinsu na tsawon watanni 5 da suka wuce. Sai kuma sharhin jaridun Nijar, amma kafin nan ga Sarfila Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin, inda suka faɗaɗa dakarunsu a yankin Palestina a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Dindindin sojan Isra'ila ta faɗi jin litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa, kuma tana cikin ƙoshin lafiya, sai dai ba a bayar da ƙarin bayani ba. Tun da farko dai, yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a yankin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wuri da farfagandar wani faifan bidiyo da ƙungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin da ke nuna wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A cikin sanarwar nasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su, Elena Trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa ya faɗi jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu, yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wuta na jin ƙarshen gaggawa ya zama al'amarin rayuwa da mutuwa ga miliyoyin mutane. Shugaban hukumar Philip Lazzarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, makomar Falastina da Isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta. Hukuncin gama gari da tilasta gurin hijira na iya sauyawa zuwa laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi. Lazzarini ya shaida majalisa a wani taro ta hoton bidiyo da aka yi daga Amman babban birnin ƙasar Jordan cewa ya kaɗi matakamanmu da mummunan harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba da kuma harin babaman da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a Gaza da suka biyo baya. An kai wa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa da dokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan, ciki har da aƙalla har-hare uku da aka kai ranar Litinin a cewar jami'an tsaron Amurka. Aƙalla 5 daga cikin waɗannan har-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun Amurka suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya da dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran da wasu ƙungiyoyin da ke alaƙa da su ke amfani da su a safiyar ranar Juma'a. Babu ɗaya daga cikin har-haren da aka kai tun bayan harin ramuwar gayya da Amurka ta kai a ranar Juma'a da ya haddasa asarar rayuka ko ɓarna a cewar jami'an tsaron. Harin na baya-bayan nan a ranar Litinin ya yi amfani da dokoki da dama wajen kai hari kan sansanin sojin sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaida muryar Amurka bisa sharaɗin sake sunan saboda dalilan tsaro.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Al'ummar ƙaramar hukumar Kala Balge da ke jihar Barnan Najeriya sun koka kan halin da suke ciki yadda giwaye suke lalata musu amfanin gona duk shekara yayin da suke wucewa zuwa ƙasar Kamaru. Al'ummar dai sun yi kira da hukumomin jihar da su kawo musu ɗauki na halin da suke ciki, inda suka ce yanzu ba sa iya ciyar da iyalansu sakamakon wannan lamari. Kwamitin jihar Barna dai ta tabbatar da aukuwa wannan lamari, inda ta ce suna ɗaukan matakai don ganin an samu sauƙin lamarin. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana.
don yadda mutanen ke koran kiwaye a karamar hukumar Kala Birki dake jihar Borno kenan da kuma ke barnata masa amfanin gonaki duk shekaru garin dake kan iyaka da kasar Kamaru wannan gari dai na fuskantar barazanan waɗannan giwaye da aka ce an fashi kushin shekara su gamso su binnata masu waɗannan amfanin gonaki waɗannan giwaye ne aka ce su kan zo garke-garke wanda mutanen waɗannan gari sukan yi amfani da ganguna da kuma kaɗa-kaɗan gungunaye da ihu dan tsorotar da waɗannan giwaye wannan karamar hukumar dai na Kala Birki take kan iyaka da kasar Kamaru ita ce karamar hukuma kadai da bata da hanya musamman ma lokacin damuna inda haikutan karamar hukuma kan kaurace zuwa wasu kananan hukumomi sakamakon ambaliyar ruwa a waɗannan hanya ita ce kuma karamar hukuma da aka taba samun hatsarin jirgin saman sojan Najeriya da ya jefa mai bisa kuskure kan mazauna wannan gari har da sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane Malam Jidda Adam mazaunin wannan gari ne na Kala Birki mai shaida mini ta wayar tarho game da irin bannan da giwayen suke musu duk shekara
amma muna tsammani gwamnati wannan yadda yake shirye-shirye akan giwaye din yana da zai dauki mataki dan barama sun kawo mafarauta daga Jikwa wurin suna patrolling haka idan sun fita patrol giwayen ba za su zo ba idan ba su nan ba su fita patrol ba giwayen za su zo su lalata gonar haka har abun ya zo yau kuma mutane musamman ma saboda giwayen ne ma mutane suka shiga asara sun daina noma sosai da saboda in kai bana baka samu ba ka sake maimaita baka samu ba ba ma ki arzikin ka ma zai zama ba giwayen sun sauratar da mutane gonakin noma ne amma giwaye sun hana mutane noma masu karfi-karfi din duk sun janye daga noma kuma noma an kai shi daga nesa kamar 10 kilometer wannan shi ne phase 1 da za su yi destroy gaskiya kan fannin giwaye kan mutane suna cikin wahala su yan Kamarun ma suna cewa wannan giwayen kawai sun hadu ne haduwa suke yi kamar daga duniya ne suka haduwa ne kiro su
sunana Ahmad Abdullahi a faifan Kala Birki yau maganar da nake ma ga wannan taron da muka yi na farko wallahi yanzu haka sun kai gwana dubu hudu ba mutumin da ya isa ya samu faro da yana masara gaba da giwa da sallah yanzu haka dawa ya dauki hanya wallahi akalla za mu samu dawan da za mu ci da marayun nan zai kai shekara biyar amma gashi giwa suna zagaya ko da ba za su bari mun baya mana alfarmin wannan abu
yanzu kamar me kuke so a yi
muna so dan Allah ku fada a duniya muna roƙon gwamnati tana yin kokari amma ta ƙara yin kokarinta ai mana kokarin ji wannan ai mata ta tsantsan akan wani abu ko a samu mana rami a ƙetare iya gonakin nan yanda giwa ba zai iya shiga ba mu samu mu ci da iyalanmu ko kuma a yi mata wani abu a kore ta ma amma haka za mu zauna wannan har yaushe
kamar an magana cewa giwaye nan suka tsallako daga wasu kasashe ne kamar makotan kasashe kuna da tabbacin haka
eh zai kasance haka dan domin nan wajen muna goda da Kamarun ne kuma mu ta'ayen wajen ne zai yi dama akwai giwaye a Kamarun jewa sai yi kaga yau da gobe abun ya zama ba mutane ya zama daji giwa za ta iya ta shiga kuma ta samu yanda za ta ci abincin bani adam da zai ci ita ma take ci wajen ya mata daji tana samun ruwa tana samun abinci tun ba dauki mataki ba zai wuce koma ba ka san shigewa kamar mutum ne
Dr. Sa'idu Barkindo shine shugaban hukumar sama da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma tabbatar mini da aukuwar lamarin da ma irin matakan da suke dauka kamar haka
so giwa suna bin wannan hanyar su ne mu shawaran da zamu bada ayi kokari da Allah kiyaye noma a wannan hanyar su na biyu su ko wanda suke gine-gine a bakin titi a bakin kogi da ko inda duk inda za su samu ibtila'i su kiyaye wannan gine-gine ko su kiyaye wannan zama wannan wuri idan suka kiyaye kaga za a samu sauƙin a rayuwa da kuma ba za a barnata duke wajen maye musu wannan gubin nan ba
irin wannan banna da giwa yankin a gonakin kan yi haifar da karancin abinci a kasashe da ma wasu jihohin da ke arewacin Najeriya Haruna Daure biyu bayyar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Gaida Haruna Daude biyu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga Sarfil Hashim Gumel dauke da kashi na biyu na labaran duniya
rikici da karuwar tashin hankula sun rutsa da mutane miliyan 6.9 a jamhuriyar demokradiyyar Congo galibin su a gabashin kasar inji hukumar kula da yan gudun hijira ta IOM a ranar Litinin Shekarun da aka kwashe na rikicin ƴan tawaye da kuma bala'o'in da ke faruwa sun taimaka wajen rura wutar rikicin jin kai mafi girma a duniya. Galibin waɗanda aka tilasta barin gidajen nasu suna zaune ne a lardin Kivu ta Arewa da kudancin Kivu da Ituri da kuma Tanganyika. A cewar bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattara. A arewacin Kivu kaɗai mutane kusan miliyan 1 ne suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin da ake fama da shi da ƙungiyar ƴan tawayen M23. Karkashin jagorancin Tusi inji IOM Bankin Duniya ya ce muddin tashin hankalin Isra'ila da Hamas ya fadada to za a je farashin mai cikin wani yanayin da bai taba shiga ba. Wani binciken kasuwa da bankin ya gano cewa illa farashin man zai fuskanta zai takaita idan rikicin bai fadada ba. Amma ya ce hangen farashin kayayyaki zai hauhawa cikin sauri idan rikicin ya karu. Akwai barazana biyu ga kasuwannin mai daga mamayar Rasha da ke ci gaba da yi a Ukraine da kuma rikicin gabas ta tsakiya. Masana tattalin arziki na bankin duniya sun ce a ranar Litinin sauyi ga farashin man fetur zai iya sa farashin kayan abinci ya tashi a yankunan da tuni ke fama da karancin abinci. Daga ƙarshe kasar Kanada ta karba akalla ƴan gudun hijira Afghanistan 40,000 waɗanda suka tsere daga mamayar da kungiyar Taliban ta yi wa kasar su tun daga shekarar 2021 tare da taimakawa gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau ta cika alƙawarinta in ji ministan kula da shige da fice na kasar a ranar Litinin. Tun bayan da ƴan Taliban suka sake karɓi iko da Afghanistan, miliyoyin ƴan gudun hijira Afghanistan sun tsere zuwa ƙasashe makwabta kamar Pakistan, Iran da Uzbekistan. An kuma kwashe ƴan gudun hijira da dama zuwa ƙasashen yammacin duniya, ciki har da Canada a cewar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Alƙawarin sake tsugunar da ƴan gudun hijira Afghanistan na Canada ya kasance na biyu bayan na Amurka, a cewar sanarwar gwamnatin Canada. Canada wacce ta rattaba hannu kan yarjejeniyar 1951 da ta shafi matsayin ƴan gudun hijira, tana sake tsugunar da masu neman mafaka akai-akai tare da mutunta ƴancin su na neman mafaka.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Dan ƙasa da hukuma,
mulkin kai ba kan kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar kamar Asaba da Lahadi ni Liberan shi ma nake fita sannan in zo tafi gurin aiki Litinin zuwa Juma'a
ina kashe kimanin 1,400 zuwa 700 dawowa haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi.
Gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura, ta duba Allah da Annabi, ta duba al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yanda zan yi in ciyar da waɗannan yara.
Yau shirin na jihar Kano a Najeriya domin jin makomar ma'aikatan su kimanin 10,011 da gwamnatin jihar ta dakatar da albashin su tsawon watanni 5 da suka shuɗe a dakace mu
yau ga wasu nan su ce ni kura don mun san kan ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gulu magakani kan akara ko ho ga ma ko sun dara Allah Allah Allah
Madalla masarare ma'aikatan nan su kimanin 10,011 da gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta dakatar da albashin su tun cikin watan Yunin bana na ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin yanayi tare da iyalan su. Ma'aikatan waɗanda suka kunshi malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya da kuma na ƙananan hukumomi tsohuwar gwamnatin kanan ce ta dauke su aiki amma bayan zuwan sabuwar gwamnati a jihar ta Kano kwatsam sai ta dakatar da albashin su yanzu tsawon watanni 5 kenan da suka gabata.
Sunana Bashir Nafi'u, gaskiya tunda aka dakatar wata 5 kenan har yanzu ban yi ba na fashi ina zuwa ina kashe kimanin 1,400 zuwa 700 dawowa haka ake tallaba wata 5 kenan ba albashi. Abinda muke bukata yanzu mai girma gwamnatin da an yi screening idan an ce abinda aka dauka ba su da takardu ko kuma wasu wanda aka ce ba da takardun suke aiki ba a cire su mu kuma wanda muka tabbata cewa takardun mu ne kuma mun yi makarantar nan a mai da mu kan payroll a cigaba da biyan mu a cigaba da aiki kamar yadda muka saba.
Sunana Ibrahim Idris, to gaskiya halin da ake ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na daya mu dai mu ne wanda aka dauka din aiki a waccan gwamnati ta wuce kuma sannan da wannan sabon gwamnati ta zo ta ce ta dakatar da mu. Da ta da mu ba mu ta dakatar ba albashin mu ta dakatar har sai ta yi bincike kuma ta ce mu cigaba da zo gurin aiki muna nan kuma muna zo gurin aiki kimanin wata 5 kenan har yanzu ba magana albashi ko kuma wata magana wacce za mu ji wacce ta karfafa mana gwiwa akan aikin da muke yi.
Yaya ake gudanar da rayuwa?
To gudanar da rayuwa da ake abubuwa muke ta tafiya mu je kamar Asaba da Lahadi ni leburanci ma nake fita Asaba da Lahadi in fita leburanci sannan in zo in tafi gurin aiki Litinin zuwa Juma'a wannan haka nake ta buga-buga in samu abin da zan zo in je gurin aiki in je in dawo a kullum sanya za a kira mu a sai mana cewa yau ga salarin ku kuma har yanzu shiru muke ji. Eh to mu abin da muke sa rai ko kuma muke so mu ji daga gurin gwamnati cewa tunda aka yi wannan screening da aka yi mana kuma aka kai mata report kuma ta gani gashi a haka yanzu yana gurinta muna so mu san menene makomanmu.
Daga cikin mutanen su 10,800 da wannan matakin dakatar da albashi na gwamnatin Kano ya shafa fiye da 5,000 malaman makaranta ne kuma malama Zainab Haruna ita ce ke jagorantar wannan rukuni na ma'aikatan da ke roƙon gwamnatin ta sace tunani akan makomar su.
Ba mu daina zuwa wurin aiki ba sakamakon gwamnati da take ta dakatar da mu sai ta ce mu ci gaba da zuwa wurin aiki. So mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka ba mu san makomar mu ba.
Ana ba ku albashi?
A'a, gaskiya sama da wata 4 zuwa 5 ba wanda ya ji albashi a cikin mu. Mun kure muna wasu a cikin mu suna cin bashi ne. Wasu a cikin mu kuma suna dan fadi tashin sana'o'i na gida kamar ni kaga yanzu ina dan siye da siyarwa na gida. Ina yin transport kudin mota akalla 600 zuwa fi banda abin da zan ci kafin in je wannan gurin aiki. Kananun hukumomi aka kai mu ba wai a cikin gari local government din da muke zauna ba, ba wai a ciki aka bar mu ba, an kai mu kowanne local government mai nisa wanda sai ka kaga misali ina fita karfe 6 na safi kullun na duniya ina sa karfe 6 kafin 8 sai na je inda zan je gurin aiki kusan ina riga ɗan cikin garin ma zuwa gurin aiki na to abin da yasa gaskiya bamu daina zuwa gurin aiki ba muna taimakon waɗannan yara wanda muke ganin ƴaƴan mu ne kuma kannan mu ne
yanzu me kuke so ne gwamnatin nan ta yi ku ne tunda kaman abin yaki ci yaki ci ne
da yawun duka waɗannan staff din da gwamnati ta diba ina roƙon gwamnati ta taimaka mana muna cikin halin da mun kai wani abin da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gwamnati muna roƙo ki duba Allah da Annabi ki duba halin da muke ciki a duba cewar mu ma ƴan cikin ƙwariyar Kano ne kuma mu ma ƴaƴa ne ga gwamnati muna roƙon gwamnati ta dube mu ta dubi al'amuran mu gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura ta duba Allah da Annabi ta dubi al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yanda zan yi in ciyar da waɗannan yara ina roƙon gwamnati ta taimaka mana ta taimaka min dan Allah dan Annabi gwamnati ina roƙo a duba al'amuran nan ba ni kadai bace a cikin wannan halin muna da yawa wanda muka lare da wannan aikin
nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda gwamnatin kanan ke faɗi game da wannan al'amari
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki da galabaita koyawan banza kosata a kasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kantar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya tsaya ya ciye tanki
Masu rare Honorable Haruna Umar Doguwa shine kwamishinan ilimi na jihar Kano Dabo a Najeriya. Wannan fili ya ji ta bakinsa game da wannan batu na makomar waɗancan ma'aikata su kimanin 10,011.
Bani magani a wannan bangaren shine musamman a makarantun mana dake bada na primary na secondary da malamai idan ka zo ka dauki mutumin da yake shi dalibi ne shi kansa bai gama karatu ba da duk irin wannan matsalolin sune dalilin da yasa aka takata da wannan aiki kuma su ma din ba a ce a an kurkuwa da kwa ba shi aka ko waye zo a tantance shi a ga da waɗanda ka du da wani mataki aka baka dauke ga aiki alhamdulillah wannan kuma ci ya gama aikin sa ya mika rahoton sa fatan mu shine a samu ingantattun malamai masu karatu masu gadda ta gari wanda za a dauka kuma koyar ayyukan karatu da
kuma kace committee ya bada rahoto wannan hali ake ci gaba da rahoton da committee ya bayar ne kuma committee ya bayar
ran juma'a da tuju committee ta kawo rahoto kuma gwamna zai duba zai saki tura wani committee domin a duba na tabbatar za a bada abin da mutane su gadin su
kenan misali akwai yiwuwar duka kudawa da su ko kuma wasu za kudawa da su
ai ba zaka ce akwai yiwuwar tunda na ga abubuwan da aka fara samu a ciki akwai mutane da suke waɗannan ba su gama karatun su ba wani ma bai zo ba da irin wannan ba sun kace duka za a dawo su kamar kaya faɗa cewa kenan duka da wannan akai daidai wannan akai ba amma dai ina son ne duk wanda aka dauke shi bisa daidai wanda ke da takardu daidai ba a dalilin cewa shiga aiki shi
daga nan zuwa yaushe ne tunda su tunda aka ce an dakatar amma ba su dakata da aiki ba sai dai kuma gwamnati ta dakata da albashin su
ni ko shi ne ba gwamnati jihar Kano bane gwamnati jihar Kano shine kawai ke da izini ya ce kai ga lokacin da zai sawa kwamitin shi na su aiki ne karshe da zama da ma'aikata insha Allah
me yasa kwanka a gare su
muna ga musu cewa su ne hakuri gwamnatin adalci ta zo gwamnatin jama'a al'umma ta zo gwamnatin da ke da kishin ilimi da kishin al'umma ta zo kuma kowa za a masa adalci
kamar akwai kiyasi lokaci
a shi yake ga cewa in Allah dai nan ba da dadewa ba
dadewar rashin dadewar suke so su sadi wato
ai ba za ka iya bada cewa gobe jibi gata ba amma dai na san cewa nan ba da dadewa ba insha Allah
ya makomar watakila albashin su na wacce ni biyar kofi da haka sai tunda suna ci gaba da aiki
to wannan kodi akwai kuma cikin digwar ila ba sa cikin hotonsa wani I'm not privileged to have the court report amma dai na tabbatar in aka zo daga gida ga wani fa
to Allah ya kyauta honorable Haruna Umar Doguwa kenan commissioner ilimi a jihar Kano kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka kafe tarar da kuɗi kuma mai tsoka
Abeda Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muna Barma zai kawo mana sharhin jaridan Niger.
Zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lancaster. Wace ta ruwaito cewa bankuna sun fara shimfiɗa tsarin kama karya a sha'anin aiki a jamhuriyar Niger. Sakamakon yadda suke kayyade adadin kudaden da mai ajiya ke da yancin cirewa daga asusun banki. Jere ta ce matakin wanda za a iya dangantawa da biyayyar da ta wajabta a wuyansu a siyasance abu ne da a dai bangare ke kama da toye hakkin masu mu'amala da bankuna. Jaridar Ayr Info na cewa hukumomi sun kulle wasu 'yan sanda uku a gidan yarin Agades. Saboda zargin su da hannu a arcewar wani kasurgumin dan takife Ismail Hassan dan asalin Najeriya. Jaridar ta ce a watan Agustan 2023 ne jami'an tsaro suka kama wannan hatsibibi bayan da bincike ya gano shi da alhakin kisan wani likitan kwakwalwa Malam Rufa'i dake aiki a asibitin Agades wanda kuma ya tsere daga gidan yari a tsakiyar watan nan na Oktoba. Kawo yanzu 'yan sanda uku da ake zargi da laifin sakinsa sun shiga hannun hukuma a ci gaba da bincike. Jaridar Le Sahel na cewa kungiyoyin mata musulmi sun shirya taron wa'azi da addu'o'in zaman lafiya a birnin Yamai da nufin karfafa gwiwa wa al'umomin kasashen yankin Sahel a wannan lokaci na fama da tarin kalubale. Jaridar ta ce malaman da suka hau mambari a wannan haduwa sun yi tunatarwa kan tasirin haƙuri a zamantakewa. Saboda haka suka yi kiran jama'a a ci gaba da jurewa halin da aka shiga a ƙasashen Burkina Faso, Niger da Mali. Kamar yadda ya zama wajibi a so ƙasa ko ta halin ƙaƙa in ji su. Muƙarƙare da jaridar murya La Voix de Niger wacce ta bayyana cewa tsofaffin shugabannin da suka mulki Niger na shan suka daga mutanen da ta kira alƙalan titi bayan la'akari da yadda 'yan ƙasar ke fakewa da sabon yanayin siyasar da aka shiga don faɗar abubuwan da suka ga dama akan waɗannan jagorori. Ƙarya da gaskiya kowa na bayyana abinda zuciyarsa ta raya masa. Sule Mumun Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin inda suka faɗa dakarunsu a yankin Palestina a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Dundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Litinin cewa an sako wata mace sojin da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa kuma tana cikin ƙoshin lafiya sai dai ba a bayar da ƙarin bayani ba. Tunda farko dai yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a yankin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wuri ya farfaganda wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin da ke nuna wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A cikin sanarwar nasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su Elena Trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kirsch. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa ya faɗi jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wuta na jin ƙai cikin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa da mutuwa ga miliyoyin mutane. Shugaban hukumar Philip Lazzarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki makoman Falastina da Isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta. An kai wa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa da dokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan, ciki har da ƙalla hare-hare uku da aka kai ranar Litinin a cewar jami'an tsaron Amurka. A ƙalla 5 daga cikin waɗannan hare-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun Amurka sai kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya da dakarun kare juyin juyin halin musulunci na Iran da da wasu kungiyoyin da ke alaka da su ke amfani da su a safiyar ranar Juma'a.
To masu sauraro, da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, mu zo sabukan aikin mu da wani sabon shiri, sai har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauki da bada umarni, da ba injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballaki, sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.